haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar zabe mai zaman kanta a Jamhuriyar Niger ta Seni ta rarraba kayayyakin zabe a duk wuraren da za a gudanar da zabe a yau Lahadi. Hukumar ta kuma dauki matakai don kaucewa kurakuren da aka ci karo da su a zabukan kasar da suka gabata. Wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto.
Yayin da aski ya zo gaban goshi tuni hukumar zabe mai zaman kanta tana da magaran ta sanya kayan zabe a inda dukkan za a yi zabe. Kamar yadda shugaban Seni tana jaha da magaran Shehu Musa ya bayyana.
Duk kayan aiki da ya kamata a yi umarni da su cikin wannan zaben an tura su cikin kowace komin. Kowace komin ta tabbatar mamu da sun samu kaya har da biletan komi da komi an tura masu. Kuma mun kara masu darasi bisa kan yadda ake shirye zabe. Abin da ya sa muka yi shi saboda ɗan kurakuran da muka gani wancan kana saboda a gyara su zaben ya ƙara kyau ya hikawa wancan wanda muka ga wuce. Kuma duk wani buƙatocinsu wanda ya kamata a kai musu a gyara musu saboda su yi zaben da kyau kudaden da ya kamata an turo mu kuma kowa mun bashi kudin shi.
Zaben kananan hukumomi an samu kurakurai a wurare da dama. Hakan ta sa a yanzu haka aka dauki dukkan matakan da suka dace don kauce ma dukkan wata matsala.
Yanzu lokacin da muke suna nan suna binciken kayan da aka kai musu su diba su gani abinda babu su fada mu a tura musu kuma za su ba member da biro da wata horo. Suma su kwatanta musu ɗan kurakuran da aka gani can a gyara su. An samu kurakurai wajen in ka yi zaɓe in ka sa ta dawa ƙarama. Ita ce ake sawa ba babbar ta dawa ba. In ka sa babbar ta dawa ba na ake kenan dole ne a kwatanta musu ƙaramar ta dawa ake dawa hannu ciki a sa ciki. Kuma cikin ɗan hilin duk inda ka sa zaɓen ka yayi. In ka aza bisa kan hoto in ka aza kusa zaɓen ka yayi. Abinda ba a so ka hita cikin hilin ka aza ko kuma ka yi azawa da ba a iya ganawa kama zaɓe.
Kasancewar cutar coronavirus ta shigo cikin duniya. Shugaban na hukumar zabe wato Seni yayi kira kamar haka.
Kullum muna kira muna cewa ka amince da corona na akwai ta har yanzu akwai ta kuma kowa ya ga bannan da take. Muna kira mutane a kiyaye zabe abu ne wanda ke kawo cunkoso da yawa. Wannan cunkoso ai kokari a tsare matakan da gwamnati ta ce ayi a bisu ya kamata a bisu saboda mu kare lahiyar jama'anmu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da yin fatali da suka ga tallafin annobar coronavirus da kuma kudaden gudanar da gwamnati batun da ya cecceki tun a farkon wannan mako. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar yana mai cewa ina so in baiwa mutane mu masu daraja $2,000 amma ba $600 da baya isa komai ba wanda yanzu yake cikin kudirin da ake so na sanya hannu a kai. Yan jam'iyyarsa ta Republican suna kallon bada kudade masu tsokan ba abu ne da zai yiwu ba. Matsayar da 'yan Democrat suka nace a kai a bada $2,000 a baya. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Trump da ya sanya hannu a kan kudirin na yanzu na $600. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa annoba coronavirus ba ita ce annoba ta ƙarshe ko kuma cuta mai yaɗo ta ƙarshe ba. Ya ce wannan gaskiya ce a cikin rayuwar ɗan adam. Dole ne duniya ta ɗauki darasi daga COVID-19 kana ta bambance tsakanin kiwon lafiyar ɗan adam da na dabbobi da na halittun duniya, in ji Tedros a wani jawabinsa na farko na zagayowar ranar shirin tunkarar cututtuka masu yaɗo ta ƙasa da ƙasa. Tedros ya ce kowace ƙasa na buƙatar ta zuba jari a cikin abin da ya kira samar da kayayyakin kiwon lafiya, lamarin da zai ba da damar kaucewa da gano da kuma rage faruwar duk buƙatun gaggawa. A ƙarshe, cutar COVID-19 ta kunno kai a cikin gidajen yarin ƙasar Belarus da ke cike makilda mutane da suka yi zanga-zangar ƙin jinin shugaban ƙasar mai mulkin Daniya. Kana wasu masu zanga-zangar da suka kamu da coronavirus sun cancanci hukumomi da yin watsi a aiki su kuma suka bari cutar ta ƙara ta'azzara. Masu fafutuka da suka tattauna da kamfanin dillancin labarai Associated Press bayan an sake su. Sun ce gidajen yarin ya batse da mutane babu isasshen iska, babu abubuwan rayuwa, kana babu magani. Castos Lestaki, mai shekaru 35 a duniya, ya zargi gwamnati da baiwa cutar damar yaduwa cikin gaggawa a gidajen yari saboda bambancin siyasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon, za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. Wanda a makon da ya gabata muka leƙa jamhuriyar Niger. A wannan makon, wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen 'yan jaridun Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani.
Wannan tattaunawa ta mu za ta gaskanya akan alaƙar 'yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wai wannan alaƙar da ake ta magana kullum wai ya take ne?
Wato alaƙa ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimmai. Abin da ya sa suka zama dan juma da dan jimmai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service, kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa. Shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta. Duk ƙasar da babu 'yan jarida babu cigaba. Kullum nakan tuna maganar Thomas Jefferson, shugaban America na uku, a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki, amma inji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba. Wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba ƙashin yada ba ne a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya. Duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta, su kuma karɓo saƙo daga mahukunta su danganta shi da al'umma, shi yasa su kodayaushe a tsakiya suke.
Baya ga waccan alaƙa ta yi wa al'umma aiki, menene kuma haɗin jami'an tsaro da su 'yan jarida?
To idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da 'yan jarida kamar yadda na ke ce maka dan juma ne da dan jummai. Su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada, su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataye a wuyansu. Su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki, musamman a mulki na demokradiya. Kuma kodone lokaci za ka gansa tare a wajen aiki. Duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida, musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma, wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi,
suke
baje kolin su. To ba inda za ka ga ɗan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba, kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga 'yan jarida. Ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda.
Ne ko ko fage yaki da mu ne ake 'yan jarida. sa'ada wani jikon mu zan fitilan shirin gari masu hasko jin rada
ka fara ya shayar wa tai mai wanda ya zama dan jarida
mun fata aikin nan waye da kai an ka samu jarida mun fata aiki don awarware kusukun dajin rada
ka fara ya shayar wa tai mai wanda ya zama
din da wannan alaka da ka fada ta dan jumma da dan jummai amma kullum baka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu wai me yake sababa ta ne
wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kudu shi da yan jarida ake kofsa kuma galibi mu anan kasashen mu masu tasowa zaka ga irin waɗannan rigingimu suna hada yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta zaka ga ko a jami'an tsaron zaka ga waɗanda suka kai matsayi na koli ma'ana masu manyan makamai su suka fi gane darajar dan jarida zaka ga misali duk lokacin da aka ce an yi sa to kasa katse tsakanin dan jarida za a ga jami'in tsaron da akai wata samu wannan matsala da shi za a ga mai karamin makami ne saboda mai babban makami ya samu irin wayewa ta ilimi mai zurfi ya san kaule da badi na irin hudda kuma ya san muhimmanci na yan jarida wanda zaka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya duk lokacin da aka ce an kawo sabon commissioner yan sanda misali ko sabon director na DSS misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata ja a matakin sa na farko zaka ga yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba ayi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba misali zaka ga idan aka kawo sabon commissioner yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an damke masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su yan jarida ba su bada haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba to duniya ba za ta san yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole
amma duk da wannan dolan zaka ga yan jaridar ka wato suna kokawa da yadda su jami'an tsaron suke zame musu wani yanayi na kokarin garan bakin tulu zaka kira ko kuma mayar da hannun agogo baya wajen gudanar da aikin su ko da shi ke kace kananan jami'ai ne ke yin wannan
su suka fi yin haka wani lokaci koda zaka ga cewa akwai wani mai babban mukami wanda zaka gani wani lokaci idan aka ce an yi wa dan jarida duka ko an kwace wa dan jarida kayan aikinsa walau na'urarsa ta daukar hoto walau na'urarsa wadda yake daukar magana mai wadda yake daukar murya zaka ga wasu lokutan idan dan jarida ya zo ba da labarin irin takeici da abubuwan da suka faru da shi zai ce ga wani mai mukami na wani babban hamsa mai mukami kaza shi ya ba da umarni ga yaransa suka dira masa suka ci masa mutunci wannan din ma ana samu amma karshe idan aka dauki abin a matsayin kungiya zaka ga manyan ne suke ba yan jaridar hakuri kan abin da ya faru a can ba duba da sanin cewa idan dangantaka ta dore a haka to su suka fi kowa hango illar baci lalacewar dangantaka tsakanin su a matsayin su na jami'an tsaro da suke wa al'umma aiki da su kuma yan jaridar da su ma al'umma suke yi wa aiki
wai ita wannan alaka a tsari na ci gaba da kuma tsari na limana ya kamata ta zama ne
abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa tsakanin mahukunta da su kansu talakoci kasa.
Masu sauraron mu a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan makon zai da sa'aya. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Muhammad Ibrahim Kuri, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara akan siyasar Jamhuriyar Niger. Sule Mumuni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin 'yan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. Kamar yadda 'yan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa, haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje, duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar coronar da ta addabi duniya. Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawara da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya, ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya. Sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana a nan Najeriya. Me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben yanzu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhaji Nasiru Bakari, kuma ina gode ma VOA da suka gayyace mu don mu zo mu faɗi ra'ayinmu da ganinmu akan siyasar Niger. Na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na ɓangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma.
Me kake nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azzaluma?
Abun da sa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba, saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya. Shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne, duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani. Sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kame nasu, kuma ko ya yi laifi sai su sashi a hammata su boye, alhali kuma ya yi laifi amma na adawa ko tare yayi sai an ce a kamo shi a nemo su. Yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna are saboda siyasa. To ire-iren laifin da aka ce sun aikata, kuma akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin.
Azan ji Sani Usman, na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce ya faɗa, wani martani za ka mai
mana? Na farko dai wannan ya faɗa ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya ce mun fina adawa duk abin da ya gida ma zai dauko na rabin siyasa shi in bani dama shi in bani shi, idan haka wannan ra'ayinsa ne faɗa ba gaskiya ba ne. Ba na tunanin cewar gwamnatin Muhammad Isu tana bambayin da nan dama, saboda dama ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin kasa a kama shi. To kuma in ke tunanin cewa lalle mutanen sun aika laifi ne dalilin da suka iya sa gwamnati kama su kenan.
Abubakar Kaji,
to a je cikin kasa a tambayin kasa mana suwa suka fi kowa laifi yanzu? Yan adawa me suke yi? Ba abun da yan adawa suke yi tunda duk makamai manya-manya duk mutanen su ne. Kamar Niger kasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan 20 ko da 'yan diko ma, ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su ji dadi su sakata su wala? ai ba shi haka demokratiya ba.
Alhaji Sani Usman, faɗa mana tun da kai yanda suna so ta ci gaba da mulki, menene da wani sako za ku shiga campaign din nan na bana?
Ito alhamdulillah, sakon da za mu shiga da shi din campaign din bana, ƴan ƙasa dai na farko dai sun gani a ƙasa, sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger, kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sai higaje shi Bazoum Mohamed zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da yardar Allah insha Allah.
To bari mu koma wajen Abubakar na mata, shi Alhaji Sani Usman da yanda sai ya ce an gani a ƙasa, tun da an gani a ƙasa sun komi zaune,
wahala mun ganta a ƙasa duk Niger an san, tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Niamey za ka je Gaya, wahala da iya wahala sai ka ganta. In ka tashi a Agadez za ka zo Tawa, wahala iya wahala sai ka gani. Ka tashi daga Agadez ka je Kaya Arlit, haka nan kenan mun gani wahala mun ganta. Cewa suna da ɗan takara, tun kwanakin baya da na ga mai girma Salu Jibo ya yi wannan kongre nasu, gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi naɗe-naɗen nan da suka so su yi. Wane karɓo min mulki, in ka bani zan rike shekara goma, in nasarka zan baka kai ma ka rike shekara goma, ka zo ka ba ɗana shi ma ya yi shekara goma, hakanan ƙullon nan ba za a yi ta a Niger ba. Niger ƙasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka, tana da mazaje mata da maza masu ƙoƙari wanda suka san siyasa, kuma in Allah da za mu yi musu blocking, za mu yi musu gate, ba za su yi tsallaka ba. Mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shi kenan, amma ba maganan tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganan tarayya, an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi nata, kuma jam'iyya ita ce Lumana ta Solution Sani Muhammadu insha Allah.
Alhaji Sani Usman, an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salu Jibo ya fito, shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malakace yan adawa ne
shi? Wannan ya bada ra'ayin sa ne. To shi na maganar Salu Jibo da yake magana wannan, lalle Salu Jibo shi yar shi da zabe yake zabe, haka ne tabbat, amma banda haka ban san wani ba ciki, kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a samu jito ba sai mai ta kare insha Allah, lokaci na danna in har za ta samu.
Menene shi yasa Bazoum Mohamed din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Nijar?
Alhamdulillah, Bazoum birni da kauye ya samu karbuwa a Nijar, fatan muke yi Allah ya kama lokaci.
Ko da yake Alhaji Sani da yake wakilin bangaren gwamnati kake, shi yasa in kalmominka kaɗan ne ba sa yawa. Bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana, ga dai ɗan takarar an san irin yanayin ƙarfin gwamnati da tasirinta a wajen zaɓe, ana yin shekaru da dama Muhammad Isufu ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi, wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaɓen, bayan dai za ta iya san cewa ko kuma ƴan adawa za su iya yin wani abu. A duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma yace jam'iyya mai mulki a ƙasa, yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta.
Yana da wuya cikin wasu ƙasashe inda adawar nasu bai ƙaryo kamar Niger, amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye, kuma ya san yadda za a yi takile mutum ya faɗi, kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba. Kenan maganan su wuce su zarce ba magana. Yanda na faɗa na farkon nan nace maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokacin ne, kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan, kuma kowa yanzu ya dace zai nemi shugabancin ƙasa. An zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo, sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma, amma maganan tarayyan nan ita in ba kel ba sai mun same ta wajen 10.
Sani Usman, kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta ƙare wannan karan jamhuriyar Nijar, wata sabuwar jam'iyya za a sake samu, za a yi sabon lali.
Azubu, kamar yadda muke gama ɗina duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayya ta ƙare lokacin muke jira, insha Allah kuma mun sani shugaba Isu ya gina Niger a yanzu haka yannan kuma muna son magajin sa da yarda Allah inda aje zai cigaba da gina Niger kuma abin da ke kara ga ma cewar ƴan ƙasa a Niger sun san cewar irin halin da Isu ya sami Niger kuma irin halin da ya kai Niger yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillah mu Allah godiya
to wadalla masu sauraro nan zamu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da bakin mu Alhashi Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na model mana dukkan su ƴan Nijar mazauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Sulemu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri